gobe.
Daga muryar Amurka.
Masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger. A VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Hafiz Baballe
tare da ni Daula Salim.
Masu sauraro a duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau ma 7 ga watan Nuwamba ta shekarar 2018, shirin namu na magana ne akan rikici tsakanin ƴan Shi'a da jami'an tsaron Najeriya.
Tun da abu ne na hukunci na shari'a, sai a duba menene illan da zai kawo idan ya fito. Idan akwai illa, gaskiya zaman sa a can yafi, amma idan babu wata illa, gwamnati ta yi bincike ta duba, to a sako shi shima kamar yadda kowa yake walwala, shima ya fito ya walwalarsa.
Ne Hafiz, duba da irin arangaman da ake ta yi tsakanin ƴan kungiyar Shi'a da jami'an tsaron Najeriya, inda yake ta haddasa asarar rayukan al'umma. Dan haka ne wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Sale Shehu Ashaka, ya tattauna mana da wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, Muhammad Ibrahim Gamawa. Sai kuma Captain Ibrahim Bakoji da yi mana fashin baki akan wannan al'amarin, shi ma dan iya yayi tsokaci.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce ya kuke ganin za a magance rikicin ƴan Shi'a da jami'an tsaron Najeriya, ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga Mansur Babawuru na Fada, inda yake cewa salam yau da gobe. Ni a gani na yadda za a yi a magance rikici tsakanin ƴan Shi'a da jami'an tsaro shine gwamnati ta sako masu jagoran su, ku tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe.
To amsar mu ta gaba ta fito daga Badamasi dan dumin mige mai shayi da magaram Niger, yace salam yau da gobe. Yin adalci, bin doka da oda, baiwa kowa ƴancin sa, ku tashi lafiya. Kin jira yayin safa.
Sai amsa ta gaba inda ta fito daga Ibrahim SD Kuspa, inda yake cewa salam yau da gobe hanya ɗaya ne a zauna teburin sulhu da kowane bangare, sannan kuma wanda aka zalunta a roƙe su su yafi, shi ma wanda aka zalunta yayi hakuri ya yafi, sannan kuma ita gwamnati.
Sai amsar Musa Hadarin Asuba da magaram, yace yau da gobe sai Allah, ina kira ga al'umar mabiya Shi'a ta Najeriya cewa ya kamata su yi hakuri su daina biyewa sharrin shedan, su zauna lafiya da juna. Idan aka yi hakan, to insha Allah komai zai yi daidai, ku tashi lafiya.
To mun gode. Sai magaji Abubakar cewa yi wato su jami'an tsaro duk inda ƴan Shi'a suka shiga su ringa ba su kariya, idan sun yi ba daidai ba su ja hankalin su, amma ba su ringa hana su zanga-zangar lumana ba.
Sai amsar Baffaji Suleiman na fada, inda ya ce sakin jagoran su ne kawai zai iya kawo ƙarshen muzaharorin da suke gudanarwa da ke zama silar rikici a tsakanin su da jami'an tsaro.
To sai Sani Kule Kampala, inda yake cewa salam yau da gobe, ai wannan shine abu mafi sauki, saboda matukar ana so a kawo ƙarshen wannan zaman doya da manja da ke tsakanin jami'an tsaron ƙasar mu Najeriya da kungiyar ƴan uwa musulmai ta Shi'a. To akwai gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta bi umarni da kotu ta bayar na sakin shugabansu tare da biyan su diyya.
Sai amsar Sa'idu Gagiyo Kattama, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, ya ce yau da gobe matukar ana so a kawo ƙarshen rikici tsakanin ƴan Shi'a da jami'an tsaro a teburi guda don fahimtar juna.
To sai Alhaji Murtala mai gyada kwanta gora inda yake cewa rikicin ƴan Shi'a da jami'an tsaro yana da wahalar magancewa saboda ƴan Shi'a sun dauki jami'an tsaro a matsayin abokan gaba.
Sai Amsar Umar M. Fulani Zamfara inda yace assalam yau da gobe. Shiri mai ilmantarwa da fadakarwa ga matasa da sauran jama'a. A gaskiya muna jin dadin shirin nan naku. Allah ya kara muku hazaka da basira a koda yaushe. Ina mai muku fatan alheri a tashi lafiya.
To sai Nura Umar inda yake cewa ya kamata gwamnati ta dauki dukkan dan kasa daya ta bawa kowa cikakkiyar damar yin addinin sa. Wanda kuma ya taka doka sai a kai shi kotu domin a yi masa hukunci.
Sai Amsar Jibrin Umar na Basa yace muna fatan mabiya mazhabar Shi'a a Najeriya za su fahimci cewa gwamnati fa gaba take da kowa.
To sai Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe cewaye zama teburin sulhu shine zai magance matsalar rikicin ƴan Shi'a da jami'an tsaron Najeriya.
Sai Amsar Mustafa Manyar Gafai yace salam yau da gobe. Ya kamata gwamnati ta sakar musu mara su yi fitsari a ba su damar gudanar da addinin su yanda suka fahimta. Sannan idan har gwamnati tana so su bi doka to ya zama dole ita ma gwamnati ta bi umarnin kotu.
To sai sakon mu na karshe a yau ya fito ne daga Sa'idu Sabo inda yace salam yau da gobe. Ni ana wa ganin yadda za a magance matsalar ƴan Shi'a da jami'an tsaron Najeriya a zauna a sasanta.
To mun gode ku cigaba da aiko mana da sakonnin.
La yanzu bari mu saurari sakon dan iya da ya baiwa aminin sa Isa Lawal Ikara.
Bindim bindim na hangi dan iya yana yi cikin sabuwar riga kamar taro. Nace dan iya da Allah zo mu samu gurin zama dan yau maganar mu ta wuce zaman kwararo. Domin magana ce da zamu tattauna batun magance tsananin tsamin tsaro. Musamman ma dai rikita-rikitar da ke faruwa tsakanin mabiya mazhabar Shi'a da jami'an tsaron da abin ke kawo tsoro. Ka san yanzu ba dama ne mabiya mazhabar Shi'a su yi wani tattaki ko su ce za su kira taro. Sai kawai kaji jami'an tsaron kasar na kalan kame wasun su da sunan horo. Dukko da yake almajiran Sheikh Ibrahim Al-Zazzakin da aka kama sun ce su kan ba sa kashe koda sauro. Kuma idan an ce suna yawo da makamai sukan gaya wa duniya cewa ba su daukar koda allura bare a ce sun dana kyauro. Shi yasa da yawan ƴan Najeriya ke ganin artabin da ke tsakanin waɗannan bangarori guda biyu fa yana kawo fargabar tsaro. Don haka dai akwai buƙatar mu gaya wa juna gaskiya kawai baro baro. Dan iya ce to gaskiya dan uwa ka san ni ba na son yin magana akan abin da ya shafi rikici saboda yanzu ne ka ji kowane bangare na tuhumar ka da zargin muzunci. Sai dai kuma tunda ka zo da wannan batu to ni ma ya zama wajibi in saka rigar ƴanci domin fa ita fitina ko tashin hankali babu abin da ya shalle su da bambanci. Domin ita fitina ko tashin hankali babu abin da ya shalle su da bambancin addini ko kabilanci. Saboda haka dai jami'an tsaron kasar nan ya kamata su fara yi wa tukkar hanci. Idan mabiya mazhabar Shi'ar sun nemi izinin taro ko tattaki to a duba kawai kada a tsaya dogon turanci. Su kuma idan za su yi taro ko tattaki na nuna damuwa to su yi shi cikin azanci. Shugabannin kuma su tabbatar da sun ja kunnen mabiyan da ke amfani da irin wannan taro su dinga habaici ta yadda za su yi taron ibadar su tashi babu wani tankin tankan da zai tunkuɗa takeici. Su kuma jami'an tsaro su tabbatar da ma'aikatan su na aiki na gaskiya babu magana ta ha'inci. Nace to dan iya ka san maganar rikicin mabiya mazhabar Shi'a da jami'an tsaro a Najeriya fana gaban shari'a. Domin tun bayan da jami'an tsaro suka kama babban malamin mabiya mazhabar Shi'a ake ta faman tankin tanka da tabka shari'a a gaban kotu kamar ba'a wanda wannan ne kuma ya tunzura wasu mabiyan da suka yi wa gwamnati bara'a saboda haka idan ana son warware wannan rikici ta yadda kowanne dan kasa zai fara'a to ya zama wajibi kowanne bangare ya gyara inda yake ganin yana da lam'a ta yadda mabiya mashabar shi azza su rinka tarurruka da ibadar su cikin kana'a su kuma jami'an tsaro su tuna cewa suna cikin aiki ne na kyautatawa jama'a saboda haka babu dalilin dirkake wata al'umma ko zuri'a ta haka ne kawai nake ganin za a cimma nasarar magance dukkanin tsarnin tsamin tsaro musamman ma dai idan aka hada da addu'a
to madalla a gaida dan iya yanzu bari mu je ga tattaunawar Sale Shehu Ashaka da Muhammad Ibrahim Gamawa
sunana Muhammad Ibrahim Gamawa shugaban jaridar Dilaliya da ake bugawa a Kaduna akwai mutane a kowace kasa waɗanda suka karanci yanda masifu suka kunno kai a waɗansu kasashe sannan kuma aka magance in aka samu shugaban da ke neman shawara daga gun ma'aikatansa daga gun waɗanda ya kira su taimake shi kai shugaban da yake tsaye domin ya rungumi duk wanda zai ba shi shawara akan abin da zai amfani kasansa to sai kaga an dakule wannan fitina
dan na fahimce kenan kamar kana ganin wannan gwamnati ta shugaba Buhari kamar ba ta da masu ba ta shawara ko kuma me kake nufin haka
to gaskiya ya tsuke masu ba shawara na farko ina hikimar baiwa wanda ya ayyana kasa a cikin kasa yayi tutar kasansa yayi kudin kasansa yayi taswiran kasa a cikin Najeriya kotu tace ta ba da bayaninsa ya dauke shi ya sake shi amma yayi bi umarnin kotun nan bil haqqi da gaskiya sannan aka kama wani da cin hanci da rashawa kotu dai guda tara ta ce a ba da bayaninsa yayi kime mai yace a'a maganan kuma da ka tambaye ni na yan uwa musulmi su aka je aka kashe ma jama'a da sunan cewa sun tsare ma shugaban sojoji hanya aka tsare wannan hanya in haka din ta tabbata shi shugaban soja ya ce ya kashe mutum bakwai kafin ya fice daga wajen to wannan bai isa ba ya tafi kuma kilomitoci masu yawa ya tafi gidan jagoran yan uwa musulmi ya je kamar yadda alƙaluma suka nuna ya halaka mutane masu daman gaske har makabarta ma ya ce sannan waɗannan bayan Allah ba su dauki makami kamar yanda Boko Haram suka dauka ba suka zo suka bi ka'ida kamar yadda dokan ƙasa ta ce inda ta ce duk wanda aka munanawa ya tafi kotu kwanan nan naga wani abu da ya bani dariya da waɗansu mutane ke cewa Buhari bai da certificate na jarabawa sai aka ce to duk wanda yake da korafi akan ba a nuna certificate na secondary na Buhari a wajen hukumar zabe ba ya tafi kotu to kaga su ma da kansu ka fada ka bayan Allah nan da kake magana akan su yan uwa musulmi suka kama hanya suka je kotu shekara guda cur akai ana shari'a karshe aka ce a saki jagoran yan uwa musulmi a biya shi diya a gina masa gida a duk inda yake so a kasar nan amma aka kime mai aka ki da aka matsa nan ba aka ce to an je suka ce sun je appeal sai aka ce a'a zuwa appeal kuma bai hana zartar da hukunci abinda nake kokarin ce shine idan aka samu shugaban da ya bude kofarsa madu wani mai bashi shawarar da ta kamata duk wanda ke karanta jaridu a Najeriya wanda ke jin shirye-shirye na gidajen radio wanda ke jin gidajen radio wanda ke jin gidajen television ai kullum ana bada shawara a ce to wannan hukuncin kotu akan wannan bawan Allah a zartar da shi mana Allah bashi idan an je sama kotu ta zama tace a'a kotu ta kasa ta yi laifi to shikenan sai kuma a dawo a yi abin da ya dace
amma baka ganin kila ko gwamnati ita tana da wasu bayanai ne na sirri wanda yasa har yanzu take ci gaba da rike shi Sheikh Ibrahim Al-Sasaki
to kada mu yaudare kanmu muna mulki ne na demokradiyya inda dokokin kasa suke aiki in duk wani soja da ya kwaci mulki da farko sai ya ce ya aje kundin dokar Najeriya a gefe yanzu abinda suke kira decree shi zai aiki to shi kuma Janar Buhari nan ya zo ne a matsayin sa na shugaba na farko la saboda ka kariya manta cewa shi ba shugaban soja bane yana jagorantar gwamnati ne da ta doro akan demokradiyya wanda dole ko ta ki ko ta so ta girmama dokokin Najeriya sannan yake soja ya kama mutane yayi ta dore su ba abinda aka yi domin mulki ne na soja kuma constitution din Najeriya an yi fatali da shi an ji an aje shi a cikin wani daki an kulle an ce ba zai aiki ba to amma yanzu lokacin da aka rantsar da shi rantsewa da littafin da ya imani da shi shine alkur'ani yace har ma faɗi wata magana yace shi na kowa ne kuma shi ba na kowa ba saboda haka ma'ana dai in aka fassara maganar sa aka yi mata fi'a za a ce to ya ce zai yi ma kowa da kowa adalci Sabini da haka abin da muke kokarin mu ce shine a gwamnatin farar hula ba ada hurumi na aje wani mutum wanda zai har zai je kotu kotun kasa ta ce a sake shi kuma a kasakin sa ina gani ma in har jami'an tsaron kasar nan suna ga malam zakzaki yana da wani laifi to fa laifin sa bai kai wanda yace zai wargaza kasa ba laifin sa bai kai wanda yace zai raba kasa yayi ta sa daban ba laifin sa bai kai wanda yayi kudin kasan sa ya nuna yace gashi ba laifin sa bai kai wanda yace ba za a yi zabe na Najeriya a yankin da yake ba amma abin da ya ba mu mamaki da kotu tace a bada bailin sa shikenan sai aka sake shi yanzu kwanan nan an ji shi a kasar Isra'ila kuma yana yi wa kasar nan alƙawarin balbalin bala'i a nan gaba to saboda haka wani ya tuna musu ko kuma wani ya tuna wannan gwamnati cewa a mulki na farar hula ba a irin wannan bugun kirji irin na soja abinda kake da shi in kana da hujja wani yana da wani laifi to ka kai shi kotu su ba su kai kotu ba wanda suka kama wanda suka daure wanda suka rusa ma gida wanda suka yi mabarna wanda suka kaci almajiransa shine ya tafi kotu kuma amfanin kotuna shine su taimaka dan kada mutane su dauki doka a hannunsu saboda haka wannan gwamnati gaskiya Allah ba ta da masu ba ta shawara nagari in kuma akwai su to ba a daukan shawaransu
wani lokaci zaka ga jami'an tsaro suna kukan cewa su ma ƴan kungiyar ƴan uwa musulmi din in sun fito ba su bin doka suna kamar lokaci su suke kai musu hari da farko ta yaya za a shawo kan duk waɗannan abubuwa kowa ya kai zuciya nesa dan a samu maslaha
wannan abubuwan fa da ake a idanun jama'a ake yansu shin a duk fadin kasar nan akwai wanda ya je ya kai ƴan shi a ƙara ce lokacin da suke zanga-zanga sun kashe masa wani mutum ko sun je sun fasa masa ko sun je sun zubar masa da wani abu jama'a su fahimci cewa idan gwamnati na kin wa'ensu mutane to tana iya faɗan komai a kansu kuma ma mu kaddara ma in an jefi jami'in tsaro da dutse a bisa gaskiya a dokan kasa cewa aka harbi mutum eh gaskiyar magana muna fa gwamnati ne ta demokradiyya inda soja ake ni da wannan matsaya na ina bata lokaci ina magana ba tunda mun san gwamnati ne wacce ba ta bin doka amma shi shugaba Buhari ya aje kake shekaru masu yawan gaske yanzu ya dawo yace akwai wani inda lokacin da yake campaign yace shi fa tubabban soja ne ma'ana wanda yazo ya karbe demokradiyya to a tuna masa cewa a demokradiyya ba a zuwa aje a kashe mutum haka kawai in an yi jifa mukaddara ma an yi jifan shikenan sai aka ce hukuncin wanda ya jifa kisa in ku da haka ne to ai ku da ba a kama waɗansu ƴan sanda kwanakin baya aka kai su aka gurfanar da su kuma aka yanke musu hukunci ba kuma inda haka ne kuma da panel da gwamnan Kaduna Nasiru ya kafa da bata ce a hukunta sojoji ba kasancewan ka soja ko dan sanda kana rike da bindiga ba lasisi bane ka je ka harbi wanda ka dauka ba gwamnati ba ta yi da shi ko kuma wanda ba a san sa misali anan Abuja da nake magana da kai titi abinan nan kurkusa General Buhari yayi zanga zangan limana gwamnatin lokacin tace kar yayi kuma yayi to wane ne ya zo ya harbe shi yayi a Kano iyaka ce abinda aka yi tiya gas aka batsa to su wayannan mutanen da ake magana da su a watsa musu tiya gas mana in haka din ne tiya gas bai isa ba ana watsawa ran da aka yi wannan abun muna gani ran da aka yi na ranar talata an je an irga tiya gas kwanso ya fi dubu to wannan bai isa kuma sai da aka harbi
to a ce yanzu a ƙarshe hukumomi suna hukumomi da wannan abu yake hannunsu suna sauraron ka kaman wani irin kira zaka iya musu
su kira ƴan shi'a kamar yadda suka kira ƴan Niger Delta ba mai hankalin da zai ce ƴan shi'a ne za su ce wa gwamnati da Allah mu sasanta ba yin haka an sasanta da ƴan Niger Delta suna zaman zaman su suna cikin dazuka suna dauke da makaman su shugaba Umar Musa Irado ya tura jirgin sama na shugaban kasa su kutum ya je dauko su kai har ma wani abin da ya bada mamaki a lokacin da aka shirye wata dina sai shugaba Irado ya bar teburin sa ya je ya samu wani wanda ake ce masa General Tampolo a lokacin ya mika masa hannu shi Tampolon ko mikewa bai ba shugaban Najeriya ko mikewa bai ba yana zaune ya abin nan sa yana zaune mika mai hannu aka rarrashe su sannan na tuna asarar duk ba an taba kai shi kotu ya sassarfawa shi alƙalin ashar amma duk da haka aka duba ba wanda yace ya rena kasa yayi kaza yayi kaza a zaman lafiya ake nema to su waɗannan mutane me zai hana a same su a ce menene bukatun su kuma me aka musu menene kuma za a dan kada a sake samun wannan rigingimu da kuma na tabbata yanzu ba a rufe kofar samun wannan rigima ba Gwamnati ce wanda ga dukkan alamu ta nuna ba ta mutunta dokar kasanta. Su kuma ƴan Shi'a mutane ne waɗanda suke tsayin daka akan abin da suka yi imani da shi. Tunda ni mai sharhin al'amuran yau da kullun ne na karanta Shi'a. Na san mai Shi'a halin da Shi'a suke ciki a Bahrain. Na san halin da Shi'a suke ciki a kasashe na duniya. Su ba mutane bane waɗanda yake bindiga ko ɗauri za ta razana su. Amma abin da muke kokarin mu duba in aka ci gaba da yin wannan ba a yi kokarin sasantawa ba wani matsayi zai kai Najeriya a nan gaba.
To madalla a gaishe da Dr. Muhammad Ibrahim Gamawa yanzu bari mu gayyato Captain Abdullahi Bakoji domin yayi mana fashin baki akan wannan batun. Wa muke magana da?
Abdullahi Bakoji Adamu Musa Dr. Captain.
To barka ka dai Captain. To yau muna magana ne akan wannan rikici da ake ta fama da shi a Najeriya, rikicin da ke faruwa tsakanin jami'an tsaro da kungiyar ƴan Shi'a. A matsayinka na mai fashin baki akan tsaro, ya kake kallon wannan rikicin?
To wannan rikici wani abu ne wato wanda yake da rikitarwa kwarai da gaske a irin namu fahimta. Saboda rikici ne wadda mu a iya nazarinmu da kuma iya 'yan shekaru da muka yi da kuma sanin shi mai jawo wannan husuma din, wato shi shugaban wancan kungiya ta Shi'a a Najeriya. Abu ne wanda rikicewa da nace abu ne mai rikitarwa shi ne a duk lokacin da shugaba misali ya zama mai addinin musulunci ne yake kan mulki a wannan lokacin rigimar take tashi. To shine gaskiya yasa nace abu ne mai rikitarwa, saboda menene dalili idan har shi misali musulmi ne, to me yasa sai a lokutan da shugaba musulmi yake mulki wayannan abubuwa din suke ta'azzara? Wannan dai shine tambaya ta farko da muke yi ma al'umma ko kuma wayannan mutanen wannan mabiya wannan addini zance ko kuma aqida din ta Shi'a.
To yanzu menene ra'ayinka akan yadda gwamnati ta ki bada belin azzazzagi da matar shi duk da cewa kotu ta bada umarnin cewa a sake su?
To wannan wata kila yana da alaka da tsoron da ake ji na tashin-tashinan hankula da yake jawowa, saboda a gaskiya akwai abubuwa da yawa wanda kowa ya sani shi yake jawowa. Kwanan nan akwai wani bidiyo da yake ta yaduwa a cikin kafafen ne zance ne wannan social media zan kira shi. To yana ta yaduwa a cikin Najeriya wanda mutane da yawa wanda suke ji na sun ganshi kuma sun ji abin da shi wannan malamin yake faɗi da kansa da lokacin yana waje kenan kafin a tsare shi. Abin da yake faɗa shi ne yake ga mabiyansa wanda dubbannin mutane ne a gaban su, yake ce musu ai ku bar su, muna nan cikin unguwar nan, ku bar su. Idan ku ga motocin sojoji suna tahowa, to kar ku kula su, ku kyale su, ku mammatsa daga kan hanya, ku bar su sai sun shigo tsakiya, sai mu datse, in yaso sai a mutu. Idan su wawaye ne, mu ba wawaye bane. Wannan maganganu ne wanda gashi nan kusan duk masu ji na sun ji wannan maganganun. To kaga duk mutum mai son zaman lafiya ba zai irin wannan magana ba, ba zai faɗi irin wannan maganganun ba. Ya gwamnati ya ce a tare su tun daga can kar su shigo, saboda mu ba fitina muke nema da su ba. Sun kuma jami'an tsaro da gwamnatin tarayya suna kallon irin waɗannan abubuwan, kuma za su kalle shi da fuskoki daban-daban. Za su kalle shi a fuska ta wannan kalman kadai za ta iya jawo tashin-tashinan hankali. Ka ce soja ya shigo, a bar shi ya shigo, idan ya shigo kuma a hallaka shi. To kaga akwai matsala. Kuma mutanen nan gaskiya a kullewa min kusan abun tsoro ne ma dai a takaice gaskiya, bisa ga harka ta tsaro a ƙasar gabaki ɗayanta. Saboda mutane ne wanda misali idan suna kan hanya suna muzaharar su wana demonstration ko protest, to za ga an tare hanya, bayan Allah ba za su samu daman wucewa ba, an cutar da al'umma masu tarin yawa. Sannan idan misali suna protest din su, za ga suna zagin shugabanni da makamantansu, wanda ba ni jin akwai wani shugaba da zai iya daukan wannan irin tsari. Ka ji ana ta zagi a fili a kama sunan mutum, a tsine masa, a zazzage shi, a ci mutuncinsa. Kalamai wanda ko yayanka misali ko wani sa'anka ma ba za ka gaya masa irin waɗannan kalaman ba, wallahi a ce kuma shugabanka. Haka yasa gwamnati ba ta so ta sake shi, saboda kare martabar al'ummarta da kuma ita kanta gwamnatin a karan kanta.
To amma naga su a lokacin da suke zanga-zanga suna rubuta cewa su kansu ba wai tashin hankali suke nema ba, suna neman zaman lafiya ne, kuma ba su da makamai, su ba ƴan kungiyar Boko Haram bane ba. Kuma sannan yanzu da kai magana abin da yasa ba a san a sake shi, amma suna nuna cewa in har aka sake shi ba wani zanga-zangar da za su ƙara yi, ba wani tashin hankula da za su ƙara yi.
Zanga-zanga ba bayan an kama shi ne suka fara ba. Idan kika tuna shekarun baya da lokuta masu tarin yawa sun yi wannan zanga-zangan da kuma tsine mashi shugabanni da makamantansu, wannan al'ada su ce gaskiya sun saba. Ko mutum misali musulmi ne ko ba musulmi bane, addini ya ce a masa adalci, sannan kuma hukunci a dokar ƙasa ita ma ta ce a masa adalci. Saboda haka gwamnati ita kuma tana da abubuwan da suke lura da su a jiya. Su ne misali kamar da na gaya miki, idan har mutum zai kawo tashin hankali a ƙasa ko a cikin al'umma ko da unguwa ne, to dole a sakaye shi, a tsare shi, saboda shi ne mafita ga wannan gwamnatin ko kuma wannan al'ummar. Kawai wannan dai kusan shi ne gaskiya.
To amma ba kwa ganin wannan rike cin nashi da aka yi zai iya sa a ci gaba da wannan tashin hankula har ya kai ga sun kai su ma su zama kamar kungiyar Boko Haram, ba kwa tunanin wannan illa?
Wato misali su yi ƙarfi. Ai to dama gaskiya akwai alamun haka, ai tunda misali su wayancan su ma kusan wannan shine dalilin da yasa suka tunzura har abin yayi tsamari. That is kamar misali kashe shi Muhammad Yusuf shugaban su, wanda kowa ya sani kusan shi ya tunzura
su har abin yayi tsamari ya kai
ga haka, abin da yake nufi kenan ko?
To ba a tsoron irin haka ya zo, ba a yi fata ya kasance haka kuma?
Misali ita gwamnati kamar yadda ni na sani a kulli yawmin duk abin da take so shi yake faruwa a ƙasa. Duk abin da take so, ko da wancan lokacin misali inda ta so da wannan abin ba zai kai ba. Wannan shine magana ta a kulli yawmin akan harkar maganan Boko Haram. Ko idan har gwamnati ta so abin ya kare tun a wancan gwamnatin da ta gabata, to gaskiya magana cewa da cikin wata ɗaya biyu uku ya yi yawa an gama da shi, ya kare an manta da shi har abada. Ba ainiya bane. Saboda haka su ma yanzu misali ko da misali an ci gaba tsare shi saboda wani manufa, wata manufa ta gwamnati, to a gaskiya dai ba abin da za su iya yi sai dai in gwamnatin ce ta bar su.
To daga ƙarshe saboda lokaci ya fara mana halin shi, ta yaya kake ganin za a kawo ƙarshen wannan rikicin domin gudun kada ya zama mana kamar Boko Haram a ƙasar mu? Kuma wani kira za ka yi ma gwamnati akan wannan lamarin?
To abin da zan kira gwamnati shine misali a hakikanin gaskiya musulmi ko ba musulmi ba, mai addini ko wani iri, misali tunda dokan su na ƙasa an ce yana da ƴancin su yi abin da zai yi, matukan dai ba zai kawo tashin hankali a cikin al'umma ba. To ya kamata gwamnati da duba ta sake wannan bawan Allah ya koma misali cikin iyalansa, idan har an bincika a gwamnatance da dokoki na ƙasa tun da shi ake bi a yi amfani da shi, idan har an ga cewar ba shi da wani laifi, ba wani abin da zai kawo na tashin hankali, in an sake shi to a sake shi. Amma idan gwamnati kuma ta ga don ta fi ni sani, idan ta ga cewar idan fitowansa sharri ne ga al'umma da kuma ita kanta gwamnati, to gaskiya zamansa a can ya fi masa, don na san yana can cikin jin daɗi da mutunci, ba a takura masa kamar yadda muke samun labari ba abin da ake masa na cutarwa.
Yana aiki amma kowane dan adam yana son walwalan shi, yana son a turance freedom din shi ya koma cikin iyalin shi, cikin jama'ar shi.
To shi yasa dai na ce dama sai a duba, tunda abu ne na hukunci na shari'a, sai a duba menene illan da zai kawo idan ya fito. Idan akwai illa gaskiya zaman sa a can yafi, amma idan babu wata illa gwamnati ta yi bincike ta duba, to a sako shi shima kamar yadda kowa yake walwala, shima ya fito ya walwalarsa.
To Captain Abdullahi, lokaci yayi za mu dasa tsaya a nan, mun gode kwarai, Allah ya saka da alheri. To madalla Hafiz, ya kake kallon wannan lamarin, wanne ta yi wani hanya kake tunanin ya kamata gwamnatin Najeriya ta bullo ma wannan al'amari?
Gaskiya gwamnati ya kamata ta zauna da hukumomin tsaronta gaba daya, a tabbata cewa an zauna da mutanen nan, an ji menene matsalar su, kuma gwamnati su duba su gani cewa wannan mutumin in an sake shi yana da hatsari a cikin al'umma, ko ko a'a ya kamata gwamnati kafin ta sake shi ta gindaya masa wasu sharaɗuɗɗuka wanda sun da duk maganar da yawa magoya bayansa suna bi, to kin ga idan ya je ya ga magoya bayansa to ga abin da yake so shi, to kin ga za su bi wannan abu.
To duka annan muka kawo ƙarshen shirin na wannan ranan, a madadin wanda ta bamu umarni Sa'ida Hamdin da abokin aiki na Hafiz
Ado, ni Daula Salim da ke cewa a huta lafiya.